Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da yaurana Alhamis 12 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sirfil Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Shugaba Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen Turai akan cewa za su ƙara kuɗaɗen da suke kashewa wajen samar da tsaro. Arar da wasu lauyoyi suka shigar ta tilasta dakatar da shirin da aka yi nazartar da hukuncin kisa akan wani mai laifi a jiya a jihar Nevada a nan Amurka.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rikici ya kunno kai a zauren majalisar wakilan Najeriya kan sabuwar dokar da shugaban kasa ya rattaba wa hannu.
Mun nuna bacin ranmu kuma shi kansa shugaban majalisa ya fahimci yadda abubuwan suke, ya ga cewa lalle ba mu ji dadi ba don mun ga baki ɗaya mu muka tashi muka fice kafin ma a tashi.
Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun fara shirin bullo da matakan farfado da harkar fina-finai a kasar.
Inda ci gaba ake nema cikin harkar sinema dole ne sai sun taushe zuciyarsu. In dala-dala ne aka ce kowa ya biya masu yin sinema su kuma a huddo haƙinsu a basu.
Sai kuma shirin bango da Jummai Alza ta gabatar mana daga bisani ko mu kawo muku wasu ra'ayi da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Shugaba Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen Turai akan cewa za su ƙara kuɗaɗen da suke kashewa wajen samar da tsaro bayan da shugaban na Amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar ɗawainiyar kashe kuɗaɗen akan Amurka kawai. Trump ya ce yanzu kasashen Turan waɗanda ajiye ya ce kashi 2% na kasafin kuɗaɗensu kawai suke bayarwa a matsayin tarbace a harkar tsaro yanzu za su ƙara zuwa kashi 4% kafin shekarar 2024. Haka kuma Trump ya yi barazana cewa zai fitar da Amurka daga rundunar tsaron ta Turai, wato NATO, idan ba a yi wa Amurka adalci ba wajen ɗaukar nauyinta, inda ya ce Amurka ce ke samar da tsakanin kashi 70-80% % na kuɗaɗen gudanar da ita. A halin yanzu kuma ana kwanaki kalilan kafin su biyun su haɗu a wani taron kolin da aka shirya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaba Vladimir Putin na Rasha ba abokinsa ba ne kuma ba abokin adawarsa ba ne a lokacin ganawarsa da manema labarai yau a wajen taron NATO da ake a Brussels. Trump ya ce Putin ba maƙiyina ba ne, abokina ne, a'a ba wani dogon sani na ya mishi ba, amma a 'yan lokutan da muka haɗu mun mutunta juna sosai. Sai dai duk da haka Trump ya bayyana Putin da cewa shi mutum ne haziki mai kuzari wanda watakila wata rana zai iya zama abokina. Ranar Litinin mai zuwa ne aka shirya za a yi taron kolin tsakanin shugabannin na Amurka da Rasha a Helsinki, inda Trump ya yi alkawarin cewa zai tado maganar yarjejeniyar rage miyagun makamai da yadda Rasha ke sabawa yarjejeniyar da aka kulla kan batun rundunar sojan nukiliya da kuma katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da yi a cikin zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016. Wani babban hafsan sojan Isra'ila ya ce hare-haren da jiragen saman ƙasarsa suke kaiwa a Siriya sun takura yunkurin da Iran ke yi na samun mazauni a ƙasar, amma kuma ita ma Isra'ila an gurgunta ta har dole yanzu ita ma tana neman agaji kafin ta iya cimma burinta na ganin bayan Iran daga Siriya ɗin. Wannan bayanin da kwamandan na Isra'ila Major General Michael Eldestein ya bayar jiya Laraba a wajen wata tattaunawa da wata cibiyar Yahudawa ta shirya a nan Washington. Ya ba da ƙarin haske da ba a taɓa samu ba akan dabarun Isra'ila kan Siriya, haka kuma da yake amsa tambayar da sashen Iraniyanci na gidan rediyon VOA masa. General Eldistin ya ce matakin kai hare-haren da Isra'ila ke ɗauka a can ƙasar da Lebanon da sauran ƙasashe na samar da nasara. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla. Wani hamshakin ɗan kasuwa na Amurka da ya kafa kamfanin masar pizza mai suna Papa John ya yi murabus daga mukaminsa na zaman shugabannin kamfanin bayan wata kafar labarai ta yi tonin sililin cewa ya taɓa furta wata kalmar ɓatanci mai wulaƙanta baƙaƙen fatar Amurka. Mujallar Forbes ce ta buga labarin a jiya Laraba cewa John Scanata ya yi amfani da wannan kalmar ne a lokacin da ake gudanar da wani kwas ɗin horaswa akan yadda ma'aikatan kamfanin za su rinka mu'amala da jama'ar jinsuna daban-daban da ke cuɗanya da kamfanin. A lokacin wannan tattaunawar ce Scanata ya yi amfani da kalmar da ke farawa da harafin na, wacce ake ɗauka a matsayin taɓatanci a kan jinsin baƙaƙen fata. Ko bayan saukar shi daga mukamin, sanadin a faɗar wannan kalmar ya sa jarin kamfanin ya faɗi warwas a kasuwar zuba jarka jim kaɗan bayan da aka ba da labarin. Tuni dai Scanata ya nemi ahuwa a kan abin da ya kira sakarcin da ya aikata, inda ya ce bai kamata ya yi amfani da irin wannan kalmar mai iya ɓatarin wasu ba. Ƙarar da wasu lauyoyi suka shigar ta tilasta dakatar da shirin da aka yi na zartar da hukuncin kisa akan wani mai laifi jiya a jihar Nevada da ke nan Amurka, wanda aka so a kashe shi ta hanyar amfani da wani magani da ake sakawa a cikin allura.
Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Rikici ya nemi kunno kai a zauren Majalisar Wakilan Najeriya akan dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya sa wa hannu. Dokar da ta raba kawunan 'yan majalisar gida biyu a lokacin da aka yi muhawara ko za a amince da dokar ko akasin haka. A ƙarshe dai majalisa ta ce bata amince da dokar ba, wannan matakin ya sa 'yan jam'iyyar APC ficewa daga zauren majalisar. Daga Abuja, Madina Dauda ta haɗo mana da wannan rahoto.
Taƙaddama ce ta kunno kai a majalisar wakilai a daidai lokacin da aka kwashi sa'o'i ana muhawara akan dokan nan da zai baiwa gwamnati daman kwace kayan waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyar al'umma, inda har dukan 'ya'yan jam'iyyar APC suka fice daga zauren majalisar. Yuguda Hassan Kila ya yi ƙarin haske.
Mun nuna ɓacin ranmu, kuma shi kansa shugaban majalisa ya fahimci yadda abubuwan suke, ya ga cewa lallai ba mu ji daɗi ba, don mun gabaki ɗayanmu muka tashi muka fice kafin ma a tashi, domin suna yin mitin kafin a zo kan wani abu. Wani lokaci akan ja ƙuduri kafin a yi abu naka, amma dama wani ai siyasa ce kuma wadda muka riga muka fahimce ta. Gata nan kuma wannan kamar yadda muka fahimta, wannan ba shi ne na farko ba. Yanzu tunda an kawo gabar zaɓe, abubuwa da dama makusancin irin waɗannan abubuwan za su rinka tasowa, amma mu kuma mu ma a shirye muke a yanzu. Shi dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, mu ɗin nan da muka fice, kowa ya san cewa muna tare da shi 100%, kuma ba za mu bar shi ba. Muna tare da shi 100%, domin mun san akan doron gaskiya ake tafiyar da al'amura.
To, ya za a yi da wannan ƙuduri ganin cewa an riga an yi muhawara a kai har an yanke hukuncin ƙin amincewa da shi? Tambayar kenan da na yi wa Ahmad Babbakaita, ga amsar da ya bayar.
Yau kowa ya sani zauren majalisar Najeriya ya tashi ya hita. Majority na APC ana yin wannan, dukkanmu muka tashi. Dama mun ce idan ba a yi gaskiya ba za mu tashi mun fita, kuma mun tashi mun fita, kuma ta tabbata cewa akwai abin da ake so a cimma. Amma duk da haka nan muna da iko, muna da abin nan na cewa a rika kiran ƙura'a yanzu, saboda haka za mu dawo da shi mu ce a zo a yi ƙura'a mu ga in zai samu wuciya. Duniya ta sani cewa 'yan majalisa sun fatali da wannan ƙuduri. Amma dai shugabancin majalisa ya sa ya wuce, saboda haka daga yanzu ba za mu kare da ba sai mun ga an bi diddiki an yi kuraka na moshi ya wuce yanzu.
Amma ga garabadan majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa ya ce wannan doka ba sabuwa bace.
Wani abu da mutane ba su sani ba. Za su dauka kamar doka ce irin wanda tsarin mulkin Najeriya ya bawa majalisa dama sai ta yi aiki da ita. To a cikin tsarin mulkin Najeriya akwai kashi na 135 wanda ya bawa mai girma shugaban kasa kowane ne a wannan option dama ya yi doka irin wannan kai tsaye domin ta taimaki gwamnati wajen cimma wani buri nata ko kuma cimma manufofinta ta fuskar samawa bangaren shari'a damar su yi aikin su ba tare da wani tarnaki ba. Zan iya tunawa mai girma Olusegun Obasanjo ya taba sa hannu akan doka irin wannan wanda ta shafi lokacin da aka yi rigima akan maganan kafa hukumar NDTC. Akwai lokacin tsohon shugaban kasa Marigayi Late Abacha ya sa doka da ta bada damar da har wasu aka kashe. Irin wannan duk presidential order ce, doka ce ta kai tsaye da shugaban kasa yake badawa. Tsohon shugaban kasa Abacha ya sa hannu akan dokar da ta bada damar da aka harbe waɗansu mutane saboda suna yi wa tattalin arzikin ƙasar nan zagon ƙasa, kuma ci gaba da barinsu zai rusa haɗin kai da zaman Najeriya a matsayin ta ƙasa ɗaya.
A ɓangaren majalisar dattawa kuma an gayyaci babban Antone General na ƙasa Abubakar Malami ya gurfana a gaban majalisar domin ya mata bayanin hujjoji da ya sa shugaba Buhari ya sa hannu a dokar nan ba da daɗewa ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. To ga Najeriya kuma yanzu mu tsallaka jamhuriyar Niger inda hukumomin kasar suka fara shirin bullo da wasu sabbin matakan farfado da harkar fina-finai bayan da aka lura cewa masana'antar fim na fuskantar barazanar durƙushewa sanadiyar rashin tsari da rashin kuɗaɗen gudanarwa. Sulaiman Barma na ɗauke da wannan rahoton.
Producers da jami'an bunƙasa al'adu ne hukumomin Niger suka hada a wuri guda domin tantaunawa akan matsalolin da ke haifar da tafiyar hawainiya a harkar fina-finan wannan ƙasa. Wace ta yi suna a wannan fanni a can baya. Abdulkarim Omar Sidi wani producer ne da ke halartar wannan taro.
Ma nan festival ɗin dai na Afrika wanda kowa sani Fesfako ne. Pri na horko da aka fara samu na Fesfako Umaru Ganda ne. Akwai cineasta da yawa bayan Umaru Ganda da suka yi. Amma ba su samu goyon baya ba. Ba a ba su kayan aiki yau, ba a ba su tallafi ba wanda ya kamata. Har yanzu suka fara koma daga baya.
Lura da irin waɗannan matsaloli ne ya sa gwamnatin Nijar fara yunkurin kakkaɓewa dokokin harkar fina-finan ƙasar ƙura da yadda za su yi daidai da zamani, in ji Darakta Janar na Cibiyar Bunƙasa Fina-finai ta Ƙasa, Mallam Sani Magori.
Ƙasashe da yawa sun kiyaye al'adunsu, sun ba matasansu aiki ta hanyar sinima. Kenan shi ne muke cewa Nijar yau da wanga taro mu hiddo ƙundi wanda yana cike da wasu ayoyi wanda ya kamata idan gwamnati ya sa hannu a bisan shi mu tabbata cewa sinima Niger za ta kawo alheri a cikin ƙasa.
Rashin kuɗaɗen gudanarwa ita ma wata matsala ce mai zaman kanta a wannan fanni. Dalili kenan da masana harkar fina-finai suka zo da wasu shawarwari a yayin wannan taro.
Duka 'yan ƙasa sai dai su yi haƙuri. In dai ci gaba ake nema cikin harkar sinima dole ne sai sun taushe zuciyarsu. In dala-dala ne aka ce kowa ya biya masu yin sinima su kuma a huddo haƙinsu a basu. Tunda ba ta yi wa ƙasashen nasaru ba, ka zo kawai ka zamna ka yi kallon film ka tashi ka tai baka biya ko dala ba.
A nan hukumomin na ganin dacewar ƙara horar da masu harkar fina-finan ƙasar ta yadda za su samu kwarewar da za ta ba su damar gane hanyar da ke zama mafita.
Irin wanga shika-shike da muke so mu aza, saboda ya kamata a ce yau in kana da tunaninka, kana da scenario ɗinka, ya kamata a ce ko gwamnati bai ba da kuɗi, ka san an nuna maka hanyar da za ka je ka nemi kuɗi kai fina-finanka. Kenan shi yasa mu muke so za mu horon mutane, za mu hara da producer. Paske producer shi ne mai haya ma'aikata, ko director haya shi ne ake, mai rubuta haya shi ne ake. Kenan producer shi ne employer. Zuwa gaba kuma insha Allah za mu yi hido plan strategic wanda zai yi kunshi duk abin da muke nuhi cikin sinima daga yau har zuwa 2035, don shekara 2035, wanda za mu nuna ga hanyoyi, ga yanda ya kamata a bi, ga abin da ya kamata a kiyaye da shi.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kainuwar mu da shan Allah daga Nijar an samu, gaisuwa ga masoyan mu, mu zama da matan mu, ɗan Nijar ne mu ba shakka.
To madalla a gaida Salamu Barma. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Yanzu kuma agogon na cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron Sai Bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Aliyu Bello mai magana da yan hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango ya tsage.
Assalamu alaikum, ya yi hajiya.
Wa alaikum salam.
Ina nan ne Jir Ahmad daga Maraba na Sarawa ce.
To,
tambaya ta a nan Maraba. Kamar misali mu mazauna kasar nan, ɗan arewaci mazauna kudancin kasar nan, akwai wani babban al'amari da ke faruwa wanda yake kan kasancewa mun je gani zaɓe sai abin da cewa mu ba ɗin ɗan ƙasa ba ne, mu ba indiji ba ne. Hukumar ainihin kan da wannan batun ko kuma da san da shi ba. In sun sani to wani mataki suka ɗauka.
To Malam Naziru, inda ka je jefa ƙuri'a ɗin ka yi rajista a wurin ne da ka je aka ce kai ba indijin ba ne ko ko ba ka yi rajista ba ne?
A gurin mai rajista.
To Malam Aliyu, ka ji tambayar tasa ko?
Kwarai na ji kamar yana korafin ana zankon ana tsangomar su in sun jefa ƙuri'a a wasu wurare da sunan wai su ba indijin ba ne, kamar haka ne son jefa.
Ai, cewa in sun je sai a ce su ba indijin ba ne, mashi tambaya kan cewa a wurin ne ya rajista ya ce min eh. To kun san da wannan matsalar?
Kun san ban ce na ji daɗin matashiya da kika bashi da farko cewar ya yi rijista a wurin yake ya yi. To da zaran ka yi rijista batun kai ɗan indijin ne ko ba indijin ba ta kau, gunda rijista take haƙƙinka ne ka jefa ƙuri'a a wannan wuri. Saboda haka wannan ƙorafi tabbas bai kuma zaɓe ba ta sami yawancin ƙorafi a kansa ba, amma in an samu wannan mafi dacewa tun a wurin ka ja hankalin jami'an tsaro da kuma shi malamin zaɓe da ke wurin cewa ga shi fa ka zo za ka je ka kura kuma ana tsangwama ka da wani sunan da ban kamata ba. Kaga wannan tsangwama tabbas a nan a ci ba da ɗauki matakin da ya dace domin ka baka damar ka ci jefawa wanda kake so kura.
To kamar idan duk ya yi abin da kace din nan kuma ya samu matsala me ya kamata ya zuwa zai yi hukumar zaɓe ko kuwa?
To yana buƙatar ya tara ingantaccen shaidu na cewa ga halin da aka yi masa wanda kuma ba daidai ba ne. Don haka a dokokin da suke da akwai na tarayya, idan ka zo jefa ƙuri'a wani hana ka jefa ƙuri'a da kowane dalili ya dogara har ya hana ka ne, to ya aikata babban laifin da za a gurfanar shi da shi gaban kullum kuma za a kunta shi.
To me tambaya na gaba matsokai tambaya ko?
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Jamilu Lawan Diki daga nan garin Mararaba Yanya.
To
hajiya tambaya na anan dai ba ta wuce kwana ɗaya ba zuwa biyu. Na farko dai shi ne game da tsarin da hukumar INEC za ta gabatar na zaɓe, shin da yiwuwar cewar mutane za ta ɗiba waɗanda za su gudanar da wannan aiki na zaɓe ɗin za ta tantance su don ganin cewar duk waɗanda aka ɗiba ba su da yawu a al'amuran da ya danganci siyasa wajen ganin an samu kyakkyawan zaɓe a lokaci mai zuwa?
Tambayar da kai ɗin wani ya yi tambaya makamancin wannan. Malam Aliyu Bello ya ba da amsa.
Okay.
To in ka saurari filin nan kamar yadda ka sani ranar Alhamis za ka ji ansa. Kana da wata tambayar ne?
To ta biyu kuma shi ne, shin Hajiya a nan abinda nake son in tambaya a nan wurin shi ne, kamar yadda hukumar ƙasar Najeriya take yin tsayayyen ganin ta kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a ƙasar baki ɗaya, shin har a cikin hukumar zaɓe ma suna ƙoƙari wajen ganin sun kiyaye waɗannan kurakuren da aka samu a lokutan baya ko kuwa?
Wannan mafa ya ba da ansa a kan cewa kullum suna ƙoƙarin inganta hanyoyi. To sai ka ba mutum na gaba ya yi tambaya ko kana da wata tambayar?
To ba za a rasa ba Hajiya tun da har Allah ya sa wannan damar ta riga ta samu. Sannan na biyu Hajiya, game da sauran mazaɓu waɗanda ake tattare da su a faɗin ƙasar nan kamar Folic Unit haka nan da sauransu, a lokacin kamar a ƙauyuka wanda ya danganci kamar ni kamar mazaɓana ko in ce local game ina ta bici local game na san muna da mazaɓu masu tarin yawa. Sau tari idan aka yi abin da ya danganci kamar lokacin zaɓe wani wurin ma ba za ta san cewar an yi zaɓe ba, sai dai kawai abin da aka riga aka rubuta aka tattara a kai shi kenan aka riga an wuce wurin. Shin hukumar zaɓe za ta sanya ido a waɗannan wuraren ne a zaɓe mai zuwa ko kuwa irin waɗannan mazaɓun za a ci gaba da barin su da fiya a haka? Kwa kwata-kwata ba ta da yawo a kasuwar su ba.
To Malam Aliyu, ka fahimci tambayar sa?
kuma ana fayyace sakamakon kowace rumfa tun daga matakin rumfa ya zuwa na ward ward ya zuwa na local government har ya kai jiha kuma ya zo tarayya da mata. Don haka idan har ya yi korafin cewa wai ana yin wani abu da bai yi kama da zaɓe ba kuma ya ce an kira shi zaɓe, to ban san abin da zaɓen yake magana ba. A dai zaɓen da INEC take yi, wanda kuma wakilai da kuma jami'an tsaro da su kansu jami'an jam'iyyu suke ba da shaidan an yi shi, ba mu samu irin wannan korafin da ya faɗa ba. Amma in yana zargi irin wannan, to me ya kokari ya rike katin ranar zaɓen jerin fasu ya jefa ƙuri'arsa kuma ya saurara ya ji me aka faɗa a wurin, wannan zai taimaka domin ana ɗaukar matakai masu yawa don a tsare ƙuri'a a tsare mutuncin masu jefa ƙuri'a kuma a kawo sakamakon gaban hukuma da ake shi.
To ba mutum na gaba ya yi tambaya ko?
To Hajiya, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina da tambaya kamar haka. Da farko dai za a ga cewa hukumar zaɓe mun ga bata ba wa 'yan takara damammaki, akwai wani wa'adi da take ba sai lokacin ya yi za a fara kamfe. To amma zuwa yanzu sai a ga cewa ta fuskar 'yan takara ta ma yi yawa a inda ya kamata a manna da inda bai kamata a manna ba. Ko ina an ji an mammanne su wani gurin ma kan titi duka an rufe titi ba a ganin ko ina. A ranar da cewa kuma a ƙasa yadda ake fi gaba a duniya cewa idan ka je ka manna mutum fuska a gidansa ba in ba tare da ina so ba zai iya kai ta gaba a hukunta ka akan wannan abin da shin wannan hukumar zaɓe akwai wani mataki da za su iya ɗauka akan wannan? Tambaya na biyu shi ne a ranar da cewa jiya na aje a kafafen yaɗa labarai waɗansu 'yan siyasa a Maiduguri suna kufa akan cewa a waɗannan 'yan gudun hijira da aka tara abin da ya sa aka tara su domin su 'yan shugabanni na gurin ne ba sa son rabuwa da mulki, ba sa so waɗannan mutane su koma gidansu a yi zaɓe na gaskiya jam'iyyar adawa ta samu nasarar kai ga gaci ya sa ta tabbata su a wannan kam sa ba sa so ma waɗannan abubuwa ya tare. Shin ne wannan hukuma ta ke tabbatar mana game da waɗannan hanyoyi na guda biyu?
Mala Aliyu gare ka.
To na dai fahimci sanda ta farko sai dai ta biyu ina bukatar ya tsara ni haske a kai, amma akan ta farko ga yadda bayani yake ya ce shin ana ganin waɗansu posta haka ana ta mimikawa sun shi kuma kamfen ne
Malam Aliyu ba ranakun kamfen yake magana ba cewa yi kamar yadda ake manna su hotunan 'yan takara ɗin nan wani wurin su rufe da sauransu. Akwai wani mataki da aka ɗauka don yana ganin cewa a ƙasashen da suka ci gaba bai kamata a je ana wannan manne-manne ba, shi ne yake cewa akwai matakin da hukumar INEC ta ɗauka na ganin cewa manne-manne fasto ɗin da ake yi ba kai ba gindi an daina. Abin da yake nufi kenan ba ranakun kamfe.
A ba su zaɓe ne su sa baki a daren wannan gabar ba, hukumomin tsaftace birane da kuma kiyaye haƙoƙin dukiyoyin al'umma da suke nan daban-daban su ba su sa baki a wancan, amma hukumar zaɓe ba ita ce da ikon sa baki ina ka sa ko sa ina ka cire ta ba, wancan ba aikin mu bane.
To tambayar shi da kace baka fahimta ba zargi ne akan cewa 'yan gudun hijira waɗanda suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da aka kakkafa wai ana zargin cewa waɗanda ke kan mulki ne ba sa son su koma wurarensu don suna son su yi amfani da su.
Bayanin da nake so na mata shi ne wancan abu ne da kuma zaɓe ba, kuma zaɓe dai ta san wani yanayi ya samu a ƙasar nan da ya haifar da matsugunan 'yan gudun hijira, kuma a ƙoƙarin da take yi shi ne ta samar musu da 'yanci jefa ƙuri'a. Kowane dalili ya sa ake riƙe da su wancan ba hurumin kuma zaɓe ne ta yi bayani a kai ba. Inna abu ya faru ga wurin da ya kamata a je kuma a yi aiki kuma zaɓe za ta yi ƙoƙarinta ta ga wanda suke gudun hijira a wuraren da suke ba su za su ƴanci su jefa ƙuri'a ba.
Malam Aliyu Bello, mun gode da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraronmu. To haka kuma muna godewa Malam Buhari Yunusa Kumariya da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya waɗanda suka taimaka wajen ɗaukan wannan shiri a kan faifai. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Haruna Boda in Kaibu, yace salam VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa da ta yi wa Allah da manzon shi ta gina mana babbar gada a gadar Tagi dake karamar hukumar kafin Hausa. Domin gadar dake gurin yanzu tayi kadan ainin, ruwan dake bi ta cikin ta yayi yawa, dan haka yana bajewa cikin daji yana shanye gonakin manoma da kauyukan dake kusa da shi. Da fatan gwamnatin Baba Badar Taji kuma za ta share mana hawayen wannan matsalar tamu. Assalamu alaikum VOA. Kisan mutane 32 da ƴan ta'adda suka yi a garin Tabanni na karamar hukumar Raba dake jihar Sokoto abin tur da Allah wadai ne. Allah ya ji kansa da rahama. Sako daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Nasarar kama wata container makare da harsashi da kuma wukaken yaki irin na sojoji da hukumar kwastam din kasar mu Najeriya suka yi abin a jinjina musu ne. Ya Allah ka kara tona asirin masu wannan aika-aika. Amin. Sako daga Isuhun Dila Faki. Sako na gaba ya fito ne daga Malama Aisha matar Usaini Dango ta Karasuwa jihar Yobe. Tace salam VOA Hausa. Tabbas wannan doka da ƴan majalisun dokokin jihar Niger suka sa wa hannu. Na saka wando daya ga duk masu rubuta bayanan ƙarya a shafukan internet. Har yana tayar da zaune tsaye. Wannan yayi daidai. Da fatan dokar za ta yi aikin ta bil haƙi da gaskiya. Hakika hukunta mayakan Boko Haram su 113 da aka yi a Najeriya hakan yayi daidai. Domin yin hakan ne zai sa sauran mayakan su tsorata su saduda kuma su mika wuya. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sai sako na ƙarshe ya ce rigakafi yafi magani. Muna kira ga hukumomin jihar Sokoto da cewa su dauki matakan shawo kan barazanar rikice-rikicen da suke fuskanta sakamakon kasancewar su makwabta da jihar Zamfara. Sako daga Husaina Abu Dambam in kishin ƙasa jihar Bauchi tarayyar Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga Hafsat ta da mana da labarai amma wannan karan a takaice.
Sarfilo a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen Turai akan cewa za su ƙara kuɗaɗen da suke kashewa wajen samar da tsaro bayan shugaban na Amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar ɗawainiyar kashe kuɗaɗen akan Amurka kawai. Trump ya ce yanzu kasashen Turan waɗanda a jiya ya ce kashi 2% na kasafin kuɗaɗen su kawai suke bayarwa a matsayin tarbace ga harkar tsaro yanzu za su ƙara zuwa kashi 4 a cikin 100 kafin shekarar 2024. A halin yanzu kuma ana kwanaki kadilan kafin su biyun su hadu a wani taron kolin da aka shirya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban Russia Vladimir Putin ba abokin sa bane kuma ba abokin adawar sa bane. Wani hamshakin dan kasuwa na Amurka da ya kafa kamfanin masar pizza mai suna Papa John yayi murabus daga mukaminsa na zaman shugaban kamfanin bayan da wata kafar labarai ta yi tonan sililin cewa ya taba furta wata kalmar batanci mai wulakanta bakaken fatar Amurka. Mujallar Forbes ce ta buga labarin a jiya Laraba cewa John Scanata ya yi amfani da wannan kalmar ne a lokacin da ake gudanar da wani kwas ɗin horaswa a kan yadda ma'aikatan kamfanin za su rinka mu'amala da jama'arsu.
To madalla a gai sheki. Masu sauraro, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
ta yi gabatar da shirin. Da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9:30 na dare.
A dakatar shirin
matasa.